الله وبركاته. من رياض الذكر والذاكرين ان هو مسوء البركه منا مسوء ليك غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa mai komai wanda ya raya mu har zuwa wannan lokaci domin ci gaba da bayanai wanda muke kawowa dangane da fallalar ambatan Allah da kuma ma'abuta ambatan Allah idan ba manta ba mun fara tattaunawa a karkashin matashiya wanda yake bayani game da ladubban mafarki da kuma abinda shari'ar musulunci ya kawo musamman domin ya zan amfani gare mu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Kamar yadda muka yi alƙawari insha Allah a yau za mu fara jin wasu daga cikin ka'idoji ko kuma abubuwa da ake son a gani tattare da wanda ake kyautata mishi zaton zai fassara mana mafarkayyar mu. Kafin sannan jama'a ina son ƙara tunatar da mu cewa kamar yadda muka ji babu shakka shi al'amarin mafarkin nan ko dai zan addishir ne Allah madaukakin sarki ke yi wa mumi ko kuma wani tsoratarwa ne ake yi saboda wani mugun hali ko wani laifi da mutum yake a kai da haka mutum ya marma zai je shi yasa malamai da suke kokarin bambance tsakanin kalmomin guda biyu na ar-ru'ya da al-hulm sai suka ce shi ar-ru'ya kamar yadda ya zo a cikin nasoshin al-qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawan mafarki wanda mumini zai yi to wannan daga Allah ne a cikin hadisi al-imamu al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya min Allah mafarki wanda ake kira da ar-ru'ya to daga Allah ne to wanne ne ar-ru'ya shine ar-ru'ya salih ko al-hasana kamar yadda ya zo a wasu hadisai kyakkyawan mafarki ko mafarki nagartacce wanda mumini bawan Allah zai yi to wannan daga Allah ne kuma a matsayin al-bishr yake ga ainihin wato shi mumini a cikin al-Qur'ani suratul yunus Allah madaukakin sarki yana ba da labari game da bayinsa masu imani yake cewa lahumul bushra fil hayatid dunya muminai suna da al-bishr da Allah yake musu a wannan rayuwa ta duniya malaman tafsiri kamar yadda imamul mufassirina Abu Ja'far Muhammad ibn Jalil al-Tabari a cikin tafsirinsa ya kawo bayani cewa bishara da ake yi wa muminai a wannan rayuwa ta duniya shine a rinka nuna mai wasu alkhairai da suke fuskantar rayuwar shi ko a nan duniya ta kusa ko a rayuwar lahira ta ainihin wato nesa to sai Allah ya rinka gwada maka wato bisharorin su a cikin mafarki shine mafarki kyakkyawa da mumini shi ko mummunan mafarki ina nabi yace wal hulmu min ash-shaytan mugun mafarki ko mafarki ne tsoratarwa ko mai razanarwa daga shaytan shaytan ne yake zuwa domin ya sawa mumini bakin ciki ko ya sa mishi damuwa ko ya tada mishi hankali shaytan ji yana yin wannan abubuwa Allah ka tsare mu daga makin sa dan haka mu sani cewa idan mutum ya jarabtu yana son ya san fassarar wani mafarki da yake ka gane cewa da farko dai ba dole bane in kai mafarki sai an fassara maka ba dole bane shi yasa idan mutum ya je aka yi mai mummunan fassara wannan munin abu na iya faruwa da shi yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabin rahman sai kawo mana wani ka'ida gamammiya wanda kowa zai iya amfani da shi annabi yace duk wanda yake kyawawan mafarki sai ka tashi ka roki Allah ya tabbatar maka da alkhairin da yake nufin kare shi in kai mummunan mafarki kuwa ka tashi ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin da yake fuskantar rayuwarka idan wancan mafarkin ya kasance wato wani albishir ne to sai ya tabbata bayan wannan addu'a da kai da kuma ƴan uwanka waɗanda ka san suna da ƙaunanka a zuciya da za ka ba su labari su taya kai addu'a idan kuma mummuna ne a da yake ka boye shi kanka ga yawo kowa duk wani sharri da yake tattare da shi Allah zai kare ka in ka kiyaye wannan amma idan mutum ya ga lallai ga wani nau'in mafarki da yi kuma ya jarabta ke yana son ya san fassarar shi to ka samu wanda yake da waɗannan sifofi da malamai suka zayyana domin kada ka samu matsala da fassarar da ba'i maka domin kamar yadda nake in aka yi maka mugun fassara to wannan abin na iya faruwa da kai kaga tun farko sai ya zama mutum ya kiyaye kenan kafin ya kai kanshi Allah ya kiyaye daga cikin abubuwan da zaka lura da shi na daga ka'idoji da ainihin wato malamai suka kawo na fassarar mafarki shine wanda zaka je ya fassara maka mafarkinka ya zama malami ne da farko. Wato kaka je ka samu gamagarin musulmi ko gamagarin mutum ko wanda ake mashi tunanin kila malami ne amma ba malami ba. Malami wanda ya cika wato sharuɗa na malanta, sannan a cikin malantan shi ya zama alimin rabbani, malami ne tsoron Allah. Domin ba kowane malami ne yake da waɗannan sifofi ba. Wani malamin na shaidanci ne, Allah ka tsare. Sannan kuma ya zama malamin sunna, ba ɗan jigi'a ba. Ina fata an gane. Wanda a cikin sunnan shi yana ƙoƙarin bin tafarkin Annabi da sahabbai. Ma'ana yana bin salafus salih wajen duk abin da zai yi na addini da an yi wato rayuwar shi. Bayan nan ya zama malami ne wanda an shaida shi da tsoron Allah da tsantseni da takatsantsan. Ina fatan jama'a na ganewa. Dan kar ka samu malami dan duniya wanda kawai shi yana iya gabatar da san ranshi akan abin da yake wato shari'a, sannan ya kasance malami ne wanda an san shi baya ƙarya. Saboda hatta kai da kai mafarkin mun ji a baya cewa in kai mafarki na ƙarya ka zo ka bada labarin ƙarya na mafarkin da baka yi ba, ga irin hukuman da za a yi maka a ranar tashin alƙiyama, ko cewa za a ba mutum ƙwayan sha'ir alkama guda biyu, kamar ka ce ƙwayan shinkafa guda biyu, sai a ce ya ƙulla shi. Ka ko ga mutum ba zai iya ba, alamar azaba kenan, Allah ka tsare mu. Da haka shi ma malamin da zai maka fassara ya zama malami ne wanda an shaide shi da gaskiya. Ba za ka iya ba da shaida 100% a kan ɗan adam ba, amma dai gaskiyar shi ya bayyana. To idan ya tattara waɗannan sifofin, to sai kuma ya zama malami ne wanda ya san wato ma'anoni na Alƙur'ani. Saboda duk abin da zai fassara maka zai dubi hasken Alƙur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da malamai suka yi wato dubi waɗannan sifofi sai suke bi ga misalai na daga cikin malaman sahabbai da waɗanda suke biyo bayan su daga cikin waɗanda suka shahara da fassarar mafarki. Idan mutum ya yi wato samu wanda ya cika waɗannan qualities din, to babu laifi yana iya zuwa ya same shi da wannan mafarki da yake son ya ji menene fassarar shi. Ya je ya zayyana mushi sai ya fassara mushi. To shi ma malamin duk da ya cika waɗannan ka'idodi da muka ambata, to ba wai kawai da an kawo mai mafarki kawai sai ya kama yin fassara ba. Aka ce sai ya san ɗabi'an wannan mai mafarkin, sai ya san halayen shi, sai ya san irin ainihin wato mu'amalar shi ga mutane, nagartar shi ko kuwa rashinsa, shi ma gaskiyar shi ko rashinsa, amanar shi da rashinsa, duk sai ya san ɗabi'an wannan mai mafarkin. Da haka babu laifi idan ainihin wato ya ce zai yi bincike game da shi tukuna kafin ya fassara. Sannan bayan wannan ya kasance ya tsaya ya dubi yanayin da shi ne mafarkin yake ciki a hali da ya wannan mafarkin. Wani hali yake ciki, yana cikin wani hali ne na wani tashin hankali, ko ko yana cikin wani hali ne na murna da farin ciki, kila ya gama samun wani alheri ya yi wannan mafarkin, duk sai ya lura da waɗannan. Sannan sai ya dubi weather condition, wani ikon Allah, ma'ana yanayi na gari shi ma yana da alaƙa da mafarkin da mutum zai yi. Dama an fahimta ko, ana lokacin damina ne ko lokacin sanyi ko lokacin zafi ko lokacin hunturu ko ma wani, sai ya dubi wannan kafin ya iya. Ka ga kenan, ashe ba abu ne wanda kawai kowa da kowa za ka je ka samu ko kuma kowa da kowa zai kama bayani a kai ba. Daga cikin abubuwan da za su koyi bayan waɗannan abubuwa da malaman suka zayyana, sai suka buga misalai da abubuwan da suka faru a zamanin sahabbai, mu ɗauka tun daga kansu. Abu Bakar ne Siddiq, Allah ya ƙara mashi yadda, yana daga cikin sahabban da suka shahara, daga cikin waɗanda suka koyi fassarar mafarki daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani ya taɓa zuwa ya same shi ya yi mafarkin, an ba shi ganyen bishiya guda 70, ganyen bishiya wannan haka, an ba shi guda 70. Da haka Abu Bakar ne ya tashi fassara mashi wannan mafarkin, sai ce za a samu matsala ne tattare da kai kuma a yi maka bulala saboda shi. Yawan gano wannan da ke ko? Wani ikon Allah kafin ya koma gida, matsalan ya faru da shi kuma aka yi mishi bulala saboda shi. Bayan shekara guda, shi wannan mutumin sai ya sake dawowa kuma, ya ƙara yin irin wannan mafarkin. ya zo ya kamu Abubakar ya ce ya kare mafarkin an bashi ganye guda ainihin wasu 70 nan kuma Abubakar sai fassara mishi da cewa zaka ci wani nasara ne a rayuwa har ai maka kyautar dirhami 70 shi ma kuma haka ya faru to shi ne mafarkin sai zo ya same shi sai lafiya na yi mafarki iri daya kai mun fassara mabambanta kuma sun faru sai ce eh bayan abinda na lura da shi da na yanayi domin yace a farkon wancan lokacin da ya zo ya bashi wannan labarin ne a daidai lokacin da manoma suke zuwa gonaki suke shuka kaga a lokacin kamar ana cikin lokacin wahala ne da aiki da kashe kuɗi ba a samun wani riba a lokacin shine sai duk da jikin shi kuma yana da wasu ainihin wato dabi'u wanda ba nagartattu bane sai fassara mishi da wannan tsanani da kuma irin azaba da ba a mishi misala yake abin da ya duba kenan sannan wannan karo na biyu kuma sai na duba lokaci ne wanda ana ɗiban amfanin gona kun ga maganar da muka yi da na waya ko ma'ana lokaci ne ya dace da ana ɗiban amfanin gona sai na lura cewa kuma yanzu ka gyara ɗabi'unka to wani alkhairi ne zai same ka har ka samu wannan cikin kuma fassarorin suka faru haka haka malam Muhammad ibn Sirri a cikin malaman tabi'ai kamar yadda al-Imamu Bagawi ya kawo a cikin sharhus sunna shi ma an taɓa zuwa aka same shi wani ya ce ya yi mafarkin ana kiran sallah sai ya fassara mishi cewa za ka je aikin hajji ne bana wani ya sake zuwa da irin wannan mafarki wani daban ya ce shi ma ya yi mafarki ana yana kiran sallah ko ana kira sai ce kai kuma sata za ka yi a yi maka duka ko a yanke maka hannunka ina fata gane wani ikon Allah su ma dukkansu abin ya faru da su kamar yadda ya bayani shi ma aka zo aka tambaye shi algafata malam yaya mafarki iri daya za ka yi masa fassara mabambanta ya ce wallahi na dubi halin su da suka yi mafarkin wancan mutumin kirki ne sai na dubi wani aya cikin alkur'ani da Allah yake bayani game da shelantar da kiran hajji ko wa'azzin bil hajji inna ya so ka kai shela cewa mutane su zo aikin hajji sai nan alakanta mishi da zuwa jiki ina fata an gane shi kuma wannan yace na ga mutum ne wato marar kirki yana da mugun halaye shi kuma sai na alakanta da fassarar wato kisan annabi Yusuf da mutanen shi ko fa azana mu'adiru bainahum ayyatuha al-iru innakum lasali da haka sai na alakanta cewa shi kuma sata ne kuma akan abu da faru kage shi kuma me ya duba halin masu mafarkin da kuma abin da ya sani na alqur'ani akwai misalai ƙari akan waɗannan wanda insha Allah su ta mu bani sai mu zo da rafi na gaba amma abin da muke son mu fitar a cikin waɗannan kaga kenan ya nuna mafarki ɗaya ba zai iya ɗaukan fassara guda ɗaya ba to idan ba malamin da ya san waɗannan abubuwa da muka bayyana ba to zaka je ka samu malami ne wanda zai rika duba an ce in mutum ya mafarki ruwan sama to zai jiki in ya mafarki kaza zai kaza to kaga wannan ba zai zama yayi aiki akan kowa ba saboda bambancin ɗabi'unmu inna sa'ikum la shatta sannan Allah ya halicce mu ba iri ɗaya ba to alaƙar mafarkin kuma yana da wanda yake shi ina fatan jama'a mu dai Allah mu rabu da ke samu dace sai in mun zo insha Allah mu ran ta ba ta gaba za mu ƙara jin ainihin wato wasu ajarkai abubuwan da malamai suka kawo da kuma ka'idojin da ainihin wato za mu ji na alaƙar fassarar da kuma abin da muke yi mafarki a kansa ubangiji Allah mu rabu da ke samu dace نعم زعم صورنا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله